daga muryar Amurka a Washington DC.
Mazararwa assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne, shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya jin mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin na FM a Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka, ko kuma a fada ka tukan cikin yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
ayyo hadda ma babunce
Maryam Bashir Bagaji. Masu sauraro, a yau Juma'a 15 ga watan Disamba shekarar 2017, za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma'al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma.
A inda za mu tattauna da wata matashiya Munirat Sulaiman Tanimu a Najeriya don jin shin ina ta nufa ne da kungiyarta mai zaman kanta wadda take fafutukar bincike yara 'yan mata masu talla daga kan titi zuwa makaranta.
Kai Allah ya rufa maka asiri, ya baka ba wai ya baka bane dan ka bu wasu ba, ya baka ne domin kai ma ka taimaka wa rayuka da yawa. A lokacin da muka fara wato kayan abinci muke rabarwa, sai na ce to bari zan fara wani project #booksovertree.
Menene ne tattafai akan faranti?
Na je na ibai a ka guda 10 da kan titi, na kai su makaranta kuma dukan su 10 nan boarding school, na kai su na biya musu kuɗin makaranta shekara 3, na siya musu mattress da pillow da blanket da mosquito tonet da bedsheet da school uniform da housewear da pocket money da provision of insurance, na kuma siya injin nika da kekunan inki na raba mu iyayen su guda 10, na ce to waɗannan yara na ce sun zama yara na.
Idan kuna tafi a cikin shirin namu na yau, za mu yi kokarin karanto sakonninku daga shafinmu na Facebook Live da ma Instagram.
To yanzu da ni da ku da masu sauraro, Maryam da Safinatu, dukanku za ku biyo mu domin ku ji tattaunawar da na yi da ita wannan matashiya da nace tana rajin kare ƴaƴa mata na maganan daga kan titi a bincike su zuwa makaranta maimakon a ce an kai su suna tallace-tallace. Wanda kuma dalilin shigowar Maryam yau, in an gama wannan me zaki ce mana?
Zan baku ne bayani game da taron da aka yi don yadda za a bunƙasa shiga harkar kasuwanci ga mata.
Yaye, to mun gode. To za a biyo mu wannan maina nan tafi a cikin shirin na yau da gobe, shirin matasa tare da ni Usman Kabarin da abokan aiki. Bismillah.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe?
Kana magana da Munira Sulaiman Tanimu.
Munira Sulaiman Tanimu daga wace jiha? Wace ce ke dai a takaice?
To daga nan Abuja, kuma shugaba ce ta kungiyar Stella Power, wato Green Heart Impact Foundation, kuma ni ɗan kasuwa ce na kan ɗan taɓa siyasa kaɗan kaɗan amma.
Ai, a buga ko ina yana da kyau ai. Bari mu fara da maganar menene tushen karatu da makamantansu, za ki iya gaya mana?
To alhamdulillahi, idan mutum ya Kaduna ce, kuma a Kaduna aka haife ni, a Kaduna na tashi na yi wata makaranta mai suna Essence International School, wato tun daga nursery har sai da na kai ga SS3 ina wannan makaranta. Mahaifina ya canza ni, ya kai ni FGGC Minjus na yi shekara ɗaya, wato a nan Kano boarding school, sai na dawo nan Kaduna sai na karasa a Bukar Gumi College. To bayan na kammala da wannan, sai na tafi Kano na je na yi diploma a Bayero University Kano, sai na dawo Abuja na karanta sociology, na samu degree na wato a University of Abuja Gwagwalada. Ban tsaya a nan ba, sai na garzaya Harvard University, na je na samu certificate a communication.
A harkar sadarwa kenan.
Sai na dawo Nigeria, Lagos Business School, na samu certificate shi ma a Managing Government Relations. Ma bayan kwana biyu na ƙara koma certificate a Women in Leadership.
Mata a shugabanci kenan?
Sai na ƙara komawa kuma dan Lagos Business School, na yi leading the 21st century. To kaga anan na dai dakatar, amma har yanzu dai akwai ƙarfin ƙara komawa makarantar insha Allah.
Ilimi bai isa, bai yawa.
Baya yawa gaskiya, alhamdulillah.
Yawanci kin san mata, musamman irin ƙasashenmu, ana ganin cewa mata ba sa zagewa su yi ta irin wannan dogon karatun sai kaɗan daga ciki, mafi yawanci ba sa yi. Yaya aka yi kika samu yin hakan, kuma wani irin goyon baya kika samu, misali daga gida, har ya baki wannan dama?
To gaskiya alhamdulillah, ni iyayena sun yi karatu, kuma iyayena suna kai tsaye akan maganar karatu. Wannan alhamdulillah wato dama ce, kuma abu ne wanda nake farin ciki akai, saboda ina ji taimako ne daga wurin Ubangiji. Mahaifiyata lauya ce, mahaifina kuma babban dan kasuwa ne, kuma dan siyasa, amma shi ma kuma yayi karatu. So kullum abin da yake gaya mana kenan, ita ƴa mace yana da cewa ce ta yi karatu, saboda bata san halin yadda za ta kasance a rayuwa gobe. Kuma da dama matan arewa da yawa masu mun yi karatun, kuma suna kan karatun. To amma matsalan da ake samu da yawa idan suka yi karatun, ba sa samu su yi aiki ko kuma su ci gaba da wani abu da zai taimaki rayuwarsu, sai suna dependent akan mazajensu. Kuma mazan nan su ma suna son a taimake su, ba wai ko da yaushe ya kamata ki dinga komawa gaban mijinki kina tambayin shi kaza da kanana abubuwan da bai kamata ba. So idan mace tana da karatu, wato dama ne a rayuwa mai ƙarfin ganda ita kanta za ta iya taimakawa kanta shi. To gaskiya alhamdulillah, iyayena sun yi kokarin da za su yi, yanzu kuma na kai girman da zan ƙara nema ma kaina ilimin nan a duk inda nake so, saboda Allah ya rufa mu asiri da gwargwado. Kuma a kullum so nake in ga ƴaƴa mata da kuma su ma mata suna taimaka ma wanda suke baya da su, da wanda ba sa iyawa suna taimaka musu da maganar karatun, ko kuma suna kai su makaranta, suna biya musu makaranta.
Kin ga dai yadda rayuwa take tafiya, musamman rayuwa takan yi tsanani da makamantansu. Wannan NGO da kika fara na maganar kungiya mai zaman kanta, me kika fara a kai, ya aka kika tunanin yin ta, me kika sa gaba a kai?
To alhamdulillah, wato wannan NGO din, wato Green Heart Impact Foundation, yau kusan shekara na biyar kenan ina taɓa rayukan mutane, kuma ina canza rayukan mutane alhamdulillah. Kuma ba yin kaina ba ne, ba yin Allah ne. Kuma tun da na fara wannan NGO din, kungiyana bai taɓa fita, ya je ya nema tallafi daga wurin gwamnati ba, ko daga wurin international bodies, ko kuma any local NGOs na Nigeria ba. Wato wannan abu da nake ga masa daga tijariya ne, tun da kai ya baka, ba wai ya baka ba ne don kafa wasu ba da yawa. Sai na ga to tun da dama addinance ai shi kyautatawa yana ɗaya daga cikin Islam da kuma musulunci gaba ɗaya. Sai na ga to ai ya kamata tun da dama mun tashi mun ga iyayenmu na yi, me zai hana ni registering company ko kuma NGO wanda zan kawo mutane da ɗan taimaka muna zagayawa wurare da dama, muna taimaka bayan Allah da ba ka da shi. To a lokacin da muka fara wato kayan abinci muke rabarwa, muna zuwa wurare mu je mu taimaka mutane kamar ungorin talakawa, mu je mu taɓa ra'ayika 500 da 2000. Sai na zauna na yi tunani, na ce to amma abincin nan da ake bayarwa in an ba su ba a ranar za su ci ba, ko bayan kwana uku abinci ya ƙare, me yasa ba za mu yi musu hanya da zai taimake su da za su taimaka su ma kuma su taimaka wasu ba? Saboda kowa ya tashi magana NGO sai ce yana ciyarwa. To in kana da NGO mai zaman kanshi, ai ba ciyarwa kaɗai ya kamata a ce kai ba, tunda ciyarwa ma ya kamata a ce tsakaninka ne da Allah ka yi, ba sai ka fito da duniya
ka faɗa ba.
Sai na ce to bari in buɗe makarantoci na computer, in gani zan iya na taimaka ma waɗanda suka yi karatu wato na secondary, so that su samu wayewan technology na yanzu, su yadda su iya su yi amfani da computer, saboda wannan ma su iya samun aiki a ko'ina. Dan duk yanzu kowane wurin aiki za ka ga harkan computer dole ne sai ka koya, ma za a baka aiki
dole.
To sai wurin buɗe a Kano, na buɗe kuma wato a Kaduna, sai na buɗe kuma a ƙauyena.
Ina ne
kai. Alhamdulillah, yanzu kusan
Saminaka.
Alhamdulillah, kusan yara 600 da wani abu mun yaye su kuma
daga makarantun gaba daya
daga makarantun gaba daya kusan yara
600
so yanzu haka anan samu na kai ina nan ina gina na wani kai na tunda dukkan sauran wuraren haya nake kuma biyan haya nake duk shekara domin mu dinga mu ci gaba da ba yaran mun karatu to yanzu na gina na wani kai na mahaifina ba ni fili anan kare na wato nan samu na kai na gina na wani kai nan Allah ya yarda satin farko na January insha Allah zan bude kuma dama abin da nake yara yaran sun hamsin nake dauka duk wata shi to bayan nayi wannan sai nazo kuma wato wani abun takaici da abun da ya dan taba min zuciya kuma ni ina hanya zan tafi Kaduna sai na tsaya akan hanya zamu yi ziyayyan nan na su tumatu da haka da sauransu sai naga wata yarinya wato ba ta wuce shekara 9 ba da jambakiya bakin ta ta ci kwalliya kuma ga Allah akan ta kyakkyawa sai kira ta na cikin mata baiwa Allah nace ya suranki ta gaya mun tana murmushi sai nace mata me take akan titin nan tace mun ai tallaka kake nace wa ke turo ta tace kishiyar maman ta ba da yake ba tace ta rasu nace baban ki fa tace mun ai baya gani ita take musu tallaka sauransu tana kaiwa gida da sai nace mata kai amma ba ka son ki yi karatu tace mun ina so mana nace mata gaba daya abin da ke kan trade din ki nawa ne sai ta gaya mun tace mun 800 sai na cira abin da zan bata nace mata to ga nan bana ki kira ni sai ni magana muga yanda zamu yi tace mun to kina son ki karatu tace kana so ki karatu to tunda na tafi hankali na dai ya tashi na zauna na dinga tunani kwana na uku saboda ni ina da yaya shekaran yarinya na 6 kuma halin da naga wannan yarinyan yata ba ta fi karfi ta shiga wannan halin
haka
sai naga arewa ya kamata a ce muna tunani da kokolwan kanmu za mu je mu dauko yara kanana wanda ba su wuce shekara 10 zuwa 15 mu dinga sa su aiki a gidajen mu ba ma tausayin su
ko karatun ba sa yi
kaga yarinya shekara 8 tana mutar tana kula da jaririyanki tana wanke tana kaga
ke kuma yayinki sun tafi makaranta
wannan abun ke kuma yayinki sun tafi makaranta sai naga to ya kamata kwata wannan abu in ba bazan iya sayar da shi ba ni zan zaman sanadiyya na mutane da yawa za su fara wannan abun sai nace to bari zan fara wani project wato no to girl child hawking in Nigeria #booksovertree
dama abin da nake son tambaye kin da zike nan menene tattafai akan faranti
yawa sai naga ya kamata mu fara mu zazzaga ya mu gani mu kwashe yaran nan daga kan titi ba mu ce za mu iya kwashe duka ba
amma za iya dasawa
amma za iya ke kware da gaske kuma in kun san gana tashi ina yi
wasu za su iya yi
ki zan iya tashi na iba yara 10-10 daga kowane state kuma sannan tallafa ma iyayensu su 10 mun ba su sana'an yi to a babu wanda ba ko mutum da yake dauka ka taimaki al'ummar nan sai na ce wa kungiya na to ga abin nan da zamu fara sai suka tsaya suna kallo na kai wannan ta ma san me take yi kuma ke ba gwamnati ba ke ba wani kudi ba ajiyayye kin ce zaki yi ki kwashe yara 10 kuma daga ko mistake sai naga sun maida abun wasa sai na tashi na hada abin da zan hada kawai sai suka ji ai gashi har na je Kano har na kaddamar da Kano na je na iba yana guda 10 daga kan titi na kai su makaranta kuma dukan su 10 nan boarding school na kai su na biya musu kuɗin makaranta shekara 3 na siya musu mattress da pillow da blanket da mosquito net da bed sheet da school uniform da housewear the pocket money the provision musu na kuma siya inji muka da ke kunan inji na raba mu iyayensu ta 10 nace to wa'annan yara nace sun zama yara na sun zama yara na ni na kai su makaranta kuma zan groomi din har sai sun gama secondary school wannan injin muka da na baku ne ku ci gaba da tallafawa tunda abin da kuke samu su a tare bai wuce na 2000 ko 1000 a rana ga wannan injin muka ke mamaki dinga daga gida
a ka miki nika ya ta tafi karatu
kina ciyar yawa ya ta tafi karatu saboda wannan yar kwara sai zaka iya canza musu rayuwarsu gaba daya kuma auren suke so ta yi ta gama makaranta sai ta samu muci fitacce wanda shi ma zai taimaka mata a rayuwa saboda shi Allah baya zaban waye zaka aura ko wa zaka end up da ba to haka nazo na fara da Kano sai tin ina suka ga da gaske fa take yi sai muka tafi nan Borno state muka je muka kai yara 12 abin da yasa kuma muka yara 12 a nan Borno saboda kowa ya san abin da ke wakana sai muka kai yara 12 makaranta muka kuma tallafa ma iyayensu guda 12 daga nan Borno muka tafi Sokoto muka je na kai yara guda 10 makaranta aka kuma tallafa ga iyayensu guda 10. Daga nan muka wuce Kaduna, muka je muka kai yara 10 makaranta, muka kuma tallafa iyayensu 10. Daga nan muka tafi Niger State, muka je muka kai yara guda 10 makaranta, muka tallafa iyayensu su 10. Yanzu zance da nake ga muka yara 52 suna makaranta, iyaye 52 an canza musu rayuwarsu an ba su sana'a. Kuma abu ne da zamu dinga komawa don kowane state ina da representative ina, su suke komawa suna ganin sana'a nan na su.
Yaya ana yi ko yaya?
Sannan kowane principal na kowane state na wannan makaranta, wato mun ba su membership card. Saboda su ma mu dinga jin yaya na
su zama membobi,
su zama members na Green Heart Impact Foundation. To kaga abin da muka yi. So ni da ma niyya na zan zagaye 6-8 ɗin Allah ya yarda, amma abin da nake so ne ina so da aljihuna da taimakon ƴan uwana da abokan arziki wanda suka yarda da ni. Ina so zan yi guda 10 da kuɗi na da jama'a na. Idan na yi guda 10 zan buɗe wa wato jama'a wanda suka ga za su iya tallafawa, wani zai iya ɗaukan nauyin katifa, wani ya ɗauka nauyin kuɗin makaranta, amma a yanzu guda 10 nan ni alƙawari na kan makaina zan ƙara guda 10 nan, kuma na yi 5 saura 5 insha Allah.
Wanda in aka samu haɗin kai sai kiga sun zama dubbai daga 10.
Insha Allah.
To gaskiya wannan abu ne
faɗan wannan. Tunda har mutum ɗaya zai iya tashi ya wannan, ya kamata a ce mutanenmu kowa ya tashi daga bacci, ya kamata a ce mu dinga abin da zai sa zai kawo cigabawa a yankinmu ko kuma in ce a ƙasarmu. Amma mutanenmu kawai so suke su yi abu da za a ce sun yi, ko kuma su yi abu domin suna neman position. Kuma mafi akasarin waɗannan ƙungiyoyi wato masu zaman kansu suna yi ne domin su samu tallafi ko kuma domin su samu kuɗi wanda za su aljihunsu ta yi tsakani da Allah. Shi yasa har yau ni ban taɓa karɓan naira ɗaya daga wurin kowa ba.
Yawwa, to daga nan dama abin da nake son in gangara da ke kenan, wace sana'a ce kike yi take riƙe miki wannan abin da kike?
To alhamdulillahi ni dai na fi shekara 10 ina kasuwanci, kuma a yanzu haka ina da wato gidan gona wanda nake da kajina wanda ya kai akalla ƙasar zai kai shekara 5. Sannan ina harka, ina da motoci haka na haya da ake mun wato a cikin Abuja da kuma wanda suke daga Kano Kaduna zuwa Abuja, wato motocin haya aka
ce
zo mutane. Sannan bayan wannan kuma ina harkan bukukuna wato
event,
ina da center ko ciki
kamar ɗakin taro ko filin taro na biki.
Yawwa, to ina da wannan a nan Abuja, kuma alhamdulillahi duka waɗannan abubuwa Allah ya taimake ni a ciki. Kuma a cikin waɗannan abubuwan da nake yi shine nake dan cire dan abin da zan cire daga ciki ina sakawa wato a nan shi kungiya na mai zaman kanshi. To kaga babu yanda za ka nuna godiyanka ga Allah in ba wai
ka taimake wani
ba. Ya ba ka sana'ar da ke kawo maka kuɗi, ina yi kai ka ji daɗi, ƴan uwanka sun ji daɗi, to me zai hana ka taɓa rayukan da ba su ma san ka ba a duniya? To ni ba mai kuɗi ba ce ba, amma alhamdulillahi na gode wa Allah da irin zuciyar da ya bani. Saboda ni bana ma so in ga na yi kwana biyu ban taɓa ran mutum ba, ko kuma in ce ban taimakawa wani ba. To ka wannan kai baiwa ne daga wurin Ubangiji alhamdulillahi.
To sai in ce Munira, Allah ya sa waɗanda suke sauraron mu, da mata da maza da manya da yara da su kansu matasa da ake shirin nan don su, Allah ya sa sun tsinci abubuwa masu amfani da su ma za su koyi da irin wannan abu. Allah ya sa a dace, kuma muna miki fatan alheri.
Abinda kuma nake so kuma matan mu na arewa, kuma da Allah dan annabi wannan sako ne na matan mu na arewa.
To madallah, ina jinki.
Wato roko nake yi especially waɗanda suke da masu aiki, yara ƙanana a gidajensu, da kuma wanda kullum suna wuce masu talla da sauransu, roko nake yi waɗanda suka ga ya dace su maida makaranta. Wannan kuɗin makarantar ba yawa ne da shi ba. Don Allah, don annabi su taimaka ma waɗanda suke bayansu da waɗanda suke wahala. ƴaƴan direbobinsu ne, ƴaƴan masu aikinsu ne, kowa na da shi. Babu wanda bai san irin waɗannan mutane ba. To roƙa nake yi don Allah, don annabi su taimaka ma waɗannan mata. Su ɗibe su daga kan titi ko kuma wanda suke gaban suna musu wanke-wanke da shara. In ma za su maka aikin, ka taimaka ka sa su a makaranta. In sun yi aikin, sa ka su tafi makaranta. In sun dawo, at least su kansu za su ji daɗi cewa kana yi masu wani abu da zai taimaki rayuwa. Saboda in kama wani kanka kai ma, in kama kanka kuma kai kanka kai ma, saboda haka duk abin da za mu dinga hangen gobe, mu dinga kuma hangen nesa. san da abin da kai zai dawo gurinka. To wannan shine shawara na mata.
Insha Allah kuma haka za su ji ta daga kamar yadda kika bada ta.
Thank you.
Yes, nagode kware wallahi.
Thank you very much. Thank you. Usman, thanks for having me.
Ba damuwa wallahi. Allah ya taimaka. Masha Allah.
Assalamu alaikum mata. Assalamu alaikum mata. Assalamu alaikum mata. Ni na gaishe ku mata. Kuma ina kaunar ku mata. Ina san mai son ku mata.
Allah
mata
masu kwana sallah
mata
masu kaunar Allah
mata
har da manzon Allah
mata
babu kila wakala
mata
malam duk matsayinka
mata
ko mai girmanka
mata
duk cilin dukiyarka
mata
duk irin karfinka
mata
ko mai wayanka
mata
mace ta haife ka
mata
sufin zamani
mata
yaro dan zamani gani
mata
mace ta haife ni
mata
ni ma na girmama mata mata assalamu alaikum la 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 la
to sannu ku mata
mun gode wannan kirari haka
a to
kuma ko yau dai ne ranar mata
ni abinda nake kallo shine karfin ku kuke yadda shi da kanku ni a gani na fa saboda akwai damar da kamar yadda muke da kwakwalwa guda daya haka kuke da kwakwalwa guda daya kamar yadda muke da hannu biyu haka kuke da hannu biyu kafa biyu komai daidai akai mana ba mai guda uku ko guda hudu saboda haka yanda ka karbi kanka haka ake kallon ka a duniya saboda haka mata ku tashi tsaye gaskiya yawa kawai shine
kafin mu karkare shirin bari mu ji wani karin
bayani
ina
Safina
na da karin bayani
karin bayani
na shine Maryam ta je wani taro a nan Washington game da yanayin harkokin kasuwancin mata a duniya
haka yake to Maryam ba mu bayani mu sha
to taron tattauna yadda za a bunkasa shiga harkokin kasuwanci ga mata a kasashe masu tasowa da cibiyar nazarin manufofi ta Brookings Institute a nan Washington DC ta shirya ya tattaro mata ƴan kasuwa da masana tattalin arziki da kungiyoyi domin duba tasirin hada-hadar kasuwanci ga mata babbar mai nazari a wannan cibiyar Maria Solis ta ce akwai dimbin riba idan har aka taimakawa mata a kasashe masu tasowa suka samu shiga harkar kasuwanci ba shakka idan aka yi haka za su samu ci gaba sosai wajen bunkasa tattalin arzikin yankunan su da samar da jin dadin su na cikin gida amma akwai tarin kalubale da ke kawo musu cikas wajen samun nasara a sana'o'in su alƙaluma ya nuna cewa kashi daya cikin uku na duk sana'o'in duniya ne ke karkashin mata kawai kuma waɗannan kalubalen an san su misali mun sani cewa samun isasshen jari ga mata ƴan kasuwa na da matukar wahala ko banki ya tsaya musu haka wani kididdiga mai ban mamaki shine yadda kaso 70 cikin 100 na kananan sana'o'i da mata ke da su a kasashe masu tasowa ba su da damar samun banki ta tsaya musu akwai sauran kalubale da dama da mata ke fuskanta kamar rashin abokan hulɗar kasuwanci ko nuna musu son kai ta gefen doka ko kuma rashin ilimin dabarun kasuwanci ko kuma dora musu nauyin kula da iyali ka tukan
amma wato gida
haka amma sabbin shirye-shirye da ake kullawa tsakanin kasashe da dama ya sake jaddada wadannan kasashen duniya masu ba da tallafi na tunkarar waɗannan kalubalen musamman kasar Japan wadda ta ninka yunkurin da take yi na bunƙasa harkokin mata a inda take ƙarfafa kasuwancin mata a kasashe masu tasowa don taimaka musu su samu na dogaro da kai akwai bincike da ya nuna cewa kashi 90 cikin 100 na kudaden da ke shigowa mata suna kashe su ne gurin inganta rayuwar iyalansu.
Wato in sun yi yana dawowa gida.
Idan aka kwatanta da maza da ke amfani da kashi 30 zuwa 40 kawai gurin iyalansu. Saboda haka akwai riba mai yawan gaske ga al'ummomi da duniyar gaba daya idan aka taimaka ma mata suka kafa kasuwanci mai inganci.
To yanzu a wannan maganan kasuwanci da ake ta mata kamar misali zaki ga kasashen mai akwai masu yan kananan sana'o'i irin su dan kuli-kuli irin su dan mai irin su wani ne duka zaki ga in mace tana yin kuli-kuli a gida da mai to maimakon kiga ita ke da shago a waje da aka dauka aka kai can to sai wani ne zai ce ya siya ya sa a shagon shi sai kiga ya fita riba to ita ce tushen
yin mai kuma kusa wata yarinya da ke burge ni a Instagram yarinya ce karama matashiya tana sai da adallan gwangwani dambu ko me illoka
wannan
illoka madara madara wallahi kullum maram ina kallon sa inji kamar infly
Allah sarki
wallahi irin abubuwan gargajiya kuma tana kuma Instagram take talla kuma zaka ga ana booking har irin a ce an booking a ce ya kare irin
to ka gani
irin Abuja kuma take kin Abuja ba irin wannan abubuwan babu su
to irin waɗannan abubuwan kaga da dama an ce rashin yawanci abinda ke kawo musu cikas rashin sanin ilimin kasuwanci yawanci zaka gani ba su san cewa kana sana'a ba kana ajiye record kana ajiye komai abinda ka samu wa'in nan ga nawa ka kashe
me ya shigo me ya fita
nawa ka kashe
to
komai haka dai ana dai gaba daya ake gwamutsawa gaba daya to baka san me ka samu
ba ka cinye riba ka cinye kuɗin
haka din kuma yanar gizo
yawa
kaga ita wannan yarinya da ta samu wannan sana'ar tana amfani da yanar gizo tana tallatawa
wajen hirar kawai
kwarai da gaske ta samu haɗi kaya kullu tana wurin yawon
wuce da rike ko te ta goga jambaki tana
ba zai kai ta kulliya ta dauka selfie
yawa
kamar wannan mamanirar da muka yi magana da ita ai matashiya ce kin karamar yarinya ce matashiya amma ta yi tunanin wani abu na ci gaba wanda wata ma mai manyan shekaru ba ta yi ba so wani abu ne gaskiya tunani ne kowa da yadda yake tunanin shi kowa da yadda yake ganin da abubuwa suke
to yanzu kai kana da wannan ilimin ne mata da yawa to ga suna son su fara sana'a ba sai da za su kafa shi ba ba sai da za su je ba kyau da za su samu wanda zai sa su kan hanya
yawa
wada musu kai da ake abin nan
sawa a hanya yana da matukar
muni kuma Maryam tana makaranta sakonni kuma kai alƙawari za a karanta sakonni
to sai muna dan kishirwar ta kwana biyu mu kuma sauraro suna cewa wai kace musu na Halima da Jamila ba
gaskiya
kana nan ga tana
ga Ahmed Suleiman Bajoga yace hakika samun irin su Munira a cikin al'umma yana da matukar muhimmanci gani irin yadda take gudanar da ayyuka na jin kai Allah ya kara mana irin su
amina
kara mun ɗayan baki a Instagram
sai ya kusa Umar yace yadda za a ci gaba da inganta rayuwar mata shine maza su daina sako su
su kuma mata su ma su daina sako maza
sai hankali da gadan zare yace kuma yau da gobe duk wani taimako in dai babu tsari babu abin da zai yi musamman a duniyar Malam Bahaushe
to sai kuma a shafin na Instagram inda jiya muka dore cewa ku kasance da shirin yau domin jin yadda ake inganta ya kamata inganta rayuwar mata din sai Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salam filin yau da gobe muna tare da ku ko menene Allah ya kara basira sai kuma ga Musa hadarin asuba Maryam yace salam yau da gobe gaskiya muna jin dadin menene muna jinjina muku ko da wani lokaci domin
to ni kuma labarin zan baku da yake kan shafin mana Instagram shine yadda aka bude asibitin Duba Raquma a Dubai
ai je kin bani dariya ai wai asibitin ma yana dauke gado ko 20 ne
gado Raquma gadaje 20
kin san hada ne ce miki ko dai turke ake
ai wallahi wani Raquma yayi haka duk sai ya zunda ana rage musu karfi ko
bace ya kwanta sa kesakewa
garin dadi na nesa wasu
wai ungule ta leka shadda
to wasu suna muya ma muka kare wasu ma sun bude wai
dan Allah shugabanni dai a Duba kuma muna gareta ku kuje shafukan yana gizo muku dubi duk labaran mu ku ga me zaku iya yi ku inganta mana rayuwar mutanen mu ma a gida wannan shine sakon mu ma a cikin shirin yau da gobe shirin matasa gashi yau juma'a karshen mako yayi sai mu ce duka zamu tattara sai Allah ya kai mu ranar litinin mu sake juyowa da wani shirin shirin na shirin matasa yanzu kan kusan sai in ce a madadin bakon mu ta yau
Maryam Bashir Bagaji da Safinatu Sodangi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara madadin su Julia Lesgration da engineer mu ne da ma wanda suka da mu da ku a shafin mu na Facebook live muke cewa mu zama lafiya a kasance da mu a kuma fada yanar gizo mata voahouse.com domin jin shirye-shiryen da suka gabata na yau da gobe da ma duk sauran shirye-shiryen mu mu zama lafiya hutun karshen mako kalau
Maryar Amurka yau ta tantance Dai bincike ta tsaro zance Ba ruwanta a yau da malalaci Yau yara suka sa gaban su kwarai ba za su bare ba Yau da gobe Maryar Amurka